sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 11 ga watan Afrilu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa da sauran abokan aiki muka saki kawo muku wani sabon shirin a radio wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
To sannu Maryam, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya isa Rasha amma guzurinsa ya kasa na cusa wa kasashen duniya ra'ayin su juya wa kasar Syria baya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai alamar Koriya ta Arewa tana neman rigima da Amurka idan ta ce za ta ci gaba da kokarin neman makaman nukiliya. Sannan India kuma ta faɗa abin da za ta yi wa makwabcinta Pakistan idan ta kuskura ta kashe wani sojan Pakistan da ake zargi da zagon ƙasa a can Pakistan din.
To Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar EFCC ta sake cafke wasu makudan kuɗaɗe a kasuwar Balogun da ke birnin Lagos. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa yayi da wani masanin harkokin tattalin arziki akan kudirin da Majalisar Dokokin Najeriya ta gabatar na yin amfani da kudaden da aka ajiye a bankuna na wani lokaci mai tsawo don yi wa ƙasa ayyuka da suka dace. Muna kuma dauke da ƙarin bayani akan tazoma da ta faru jiya tsakanin dalibai da jami'an tsaro a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfi Lahashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a barkanku da wuni. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya isa Moscow birnin babban birnin Rasha kenan. To sai dai guzarin da Amurka da Ingila suka so yayo na hujojin da zai gabatarwa Rasha din ta juya bayan ta ga shugaban Syria Bashar al-Assad ya kasa kwarai. Saboda haka taron malamin kungiyar kasashen G7 na attajiran kasashen duniya da aka yi a birnin Lucca na kasar Italiya shi ma ya kasa cin mota yarjejeniya na daukar wani mataki akan ko ita Syria ko kuma Rasha. Da ƙarshen ta dai kai gardandami ne kawai suka kaure akan kowaye ma ya amfani da makamin nan mai guba akan mutanen Syria a halin da aka kai a can Syria da makon jiya. Duk da haka lokacin da ya isa can Rasha din Tillerson ya sake maimaita cewa bai kamata duniya ta sa ido ta kyale a sake maimaita irin wannan kazamin farmakin da ya auku a makon jiya a can kasar ta Sham ba. Yana nuna cewa Rasha tana da muhimmiyar rawar da za ta iya takawa domin ana sake aukuwar wannan. Shi dai wannan harin na makon jiya ya janyo cece kuce sosai a kasashen duniya da dama, har ma ya sa Amurka ta maida martani da harin cilla makamai masu linzami a kan Syria din. A halin yanzu kuma yau din nan Talata, shugaban na Amurka Donald Trump ya faɗa cewa Koriya ta Arewa tana neman rigima, muddin ta ce za ta ci gaba da kokarinta na kera makamin nukiliya, har ma ya ƙara da yin kira a kan China da cewa ta tsawatawa ita Koriya din. A cikin kalaman da ya rubuta akan dandalinsa na Twitter, Trump ya ce zai yi kyau idan China ta taimaka mana wajen shawo kan wannan matsala. Idan kuma ba ta yi ba, to mu za mu magance ta da kanmu. To sai dai shugaban na Amurka bai fayyace ainihin irin matakan da ƙasar tashi za ta ɗauka wajen warware matsalar ta Koriya ta Arewa ba. Haka zalika Trump ya ce ya shaida wa shugaban China Xi Jinping a taron kolin da suka yi cikin makon jiya ana Amurka cewa China za ta fi samun damar na ta ci moriyar jininiyar cinikayyar da take neman kulla da Amurka idan har idan ita din China din ta taimaka wajen warware wannan matsala ta Koriya. China dai ita ce babbar kasar da Koriya ta Arewa ta dogara akan tafiye da kowace kasa a duniyar nan, abin da ya sa cibiyar nazarin harkokin waje ta duniya take bayyana China din a matsayin kasar da Koriya din ta fi dogara akan ta wajen samun ci gaba a harkokinta na kasuwanci da makamai har ma da abinci. India ta ja kunnen makwabciyarta Pakistan da ta kwana da sanin cewa muddin idan ita Pakistan din ta kuskura ta aiwatar da hukuncin kisa da ta yanke wani hafsan sojin ruwa na ita India da aka zarge shi da laifin leƙen asirin Pakistan din, to wannan zai iya jefa duk wata dangantakar diplomasiya ta kasashen biyu a cikin hatsari. A yau ne ministar harkokin wajen India Sushma Swaraj take fadar haka a jawabin da ta yi a cikin majalisar dattawan kasar Tata. Jim kadan bayan da ƴan majalisar suka dage sai an yi adalci akan shi wannan ba Indian mai suna Kulbhushan Jadhav wanda aka tumce shi da laifin leken asirin ƙasa a can Pakistan amma kuma wanda India ta nace akan bai aikata laifin ba. Ko a yau gwamnatin Pakistan ta sake jaddada hujjar yanke hukuncin akan wannan sojan na India ta kuma yi watsi da cewa hukuncin yana matsayin kisan kai kamar da su hukumomin Indiyawa suke faɗa. To muna baku labaran nan daga sashen Hausa na Amurka a Washington. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya ta Amnesty International ta ce har yanzu China ce a ƙasar da tafi kowace a yawa duniya wato yawan kashe mutanenta, yayin da kungiyar kuma take lura da cewa yawan kisa a hannun hukumomi a ƙasashen duniya ya ragu da misalin kashi 1 cikin 3 a shekarar da ta gabata ta 2016. Kungiyar ta Amnesty wacce ke adawa da ƙidar hukuncin kisa a duniya din ta ce ƙasashen China da Belarus da Vietnam su ne a sahun gaba a wajen rufe asirin yawan mutanen da suke hallakawa a hukumance abinda suke ɗauka a matsayin asirin ƙasa ne. Ƙididdigar da Amnesty International ta gabatar kan hukuncin kisan da aka aiwatar a ƙasashe 23 na duniya a shekarar da ta gabata ɗin tana nuna cewa mutane 567 irin ta kashe a bara, abinda ya sa ƙasar ta zo ta biyu kenan bayan China, yayin da Saudi Arabia ta zo ta uku da mutane 154 ta kashe, sai Iraq mai 88 da Pakistan inda aka kashe mutane 87. Duka dai a jimillance mutane 32,000 hukumomi suka kashe a duniya a shekarar ta 2016. To a ƙarshe, lauyan da ke kare mutumin nan da ake zargi da amfani da wata babbar mota wajen kai hari a ƙasar Sweden a ranar Juma'a da ta wuce inda har mutane 4 suka rasa rayukansu, ya ce mutumin ya amsa cewa lalle ya aikata laifin kuma ya bayyana imanin cewa ya san za a zo a kama shi ƙarshenta. Ayaw ne shi wannan lawayan Johan Eriksson yake wannan wato gabatar da wannan bayani a wata kotu ta birnin Stockholm din wadda ta soma sauraron shari'a da ake wa Rahmat Akilov dan shekaru 39 da haihuwa kuma dan ƙasar Uzbekistan. Yan sanda sun ce wannan mutumin ya tuka motar sani a cikin gungun jama'a da ke cikin wani babban shago a can birnin na Stockholm din, kuma ko bayan mutane 4 da suka rasa rayukansu wasu 15 sun samu launuka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da jihar Lagos a Najeriya, inda hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta sake samun nasarar damƙe miliyoyin kuɗaɗe a wani shagon 'yan canji da ke birnin na Lagos. To ko yaya masana tattalin arziki da kuma 'yan canji ke kallon wannan kaman na kuɗaɗe da hukumar ke yi? Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton.
Kumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa EFCC ta kama wayannan magudan kuɗaɗe ne har naira miliyan 250 a wani shago da ke kasuwan Balogun da ke nan Lagos. Kuma kama wayannan kuɗaɗe ya zo kwanaki uku ne bayan da hukumar ta kama wasu kuɗi har kusan naira miliyan 500 a wani ofishin masu canji da ke tsibirin Victoria da ke nan Lagos. A sanarwar da kakakin hukumar ta EFCC Mr. Wilson Wojaring ya aiki wa manema labarai ya ce wani bai kwarmatawa hukumar bayanan sirri ne ya tona asirin inda aka boye kuɗin. Kamar yadda ya ce dai kuɗaɗen sun hada da euro 547,730 da kuma fan na Ingila fan 21,000, sai kuma naira miliyan 5 wanda duka kuɗaɗen zai kai naira miliyan 250 a kasuwar bayan fage. To kowanne yana tabbatar da zargin da ake wa 'yan canjin kenan da hada baki da wasu jami'an gwamnati yin zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa. Tambayar kenan da na yi wa Alhaji Ado Dan Sudu, wani dan canji a nan Lagos.
Ba gaskiya ba ne, ita kanta hukumar EFCC ta kasa gane dan canji duruɗi canji, kuma ta kasa gane dan mai duruɗi canji, kuma ba mu muke ɗaure wannan gindi ba. Waɗannan kuɗaɗe da za a duba ainihin serial number su da central bank suna da serial number da suke ba wa mutane da sunan mutanen, definitely lalle za su gano cewa waɗannan kuɗaɗe kuɗi ne da aka karɓe su direct daga central bank, domin akwai waɗanda suke karɓar wannan bidin har yanzu har gobe, waɗanda ainihin ba suna cikin kasuwar hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen waje ba ne. Me zan yi da dala yanzu da zan sai dala in ajiye ta? Don haka sana'a ta ce in na sayar ne in sayar na aje ta yi mani me nime da ita
to sai duk kuma a waje daya masu fashin baki akan harkokin tattalin arziki na ganin cewa wannan alamu ne dake tabbatar da na samun nasarar yaki da cin hanci da rashawa kamar da malam Sanusi Hassan wani tsohon ma'aikacin banki ya shaida mani
to gaskiyar magana kudaden da ake kamawa kudaden da ake zargin cewa kudaden gwamnati ne da aktiba da sunan rashawar cin hanci da kuma sunan wanda hanyoyi daban-daban da suka zama makaida to dama maganar rashawar cin hanci a Najeriya da ai kowa san da ita saboda haka yanzu wannan kwarin gwiwa ne da aka ba mutane da kuma ƙara aimin da gwamnatin ta yi wajen yakar rashawar cin hanci yadda ake samun damar kama kudaden da bayan gwamnati suka zaɓi a ƙasar nan
ko a kwanakin baya dai sai da hukumar ta EFCC ta tsanci wasu dimman kudade na miliyoyin naira a filin jirgin saman Kaduna wata majiya dai ta kusa da hukumar ta EFCC ta tabbatar man cewa irin waɗannan kudade da ake kamawa suna da alaka ne da ƴan siyasa da kuma manyan jami'an gwamnatin Najeriya walau na da ko kuma na yanzu da yanzu haka ake gudanar da bincike a kansu babin jifrin murya Amurka daga Lagos
madalla a gaida baban gida jifrin Majalisar Dokokin Najeriya ta gabatar da kudirin yin amfani da kudaden da aka ajiye a bankunan kasar da dadewa ba tare da an taba su ba don yi wa al'umma ayyukan raya kasa. A yanzu haka wannan kudirin ya kai karatu na biyu a gaban majalisar. To ko yaya masana ke kallon wannan kudirin? Shin ko Majalisar Dokokin na da hurumin yin wannan dokar? Tambayar da abokin aiki na Salihu Garba yayi wa Malam Kasimu Garba kurfin basani a fannin tattalin arziki kenan ga abin da yace.
To yadda ka'ida take suna iya yin dokoki na ƙasa.
To
amma dokoki irin waɗannan gaskiya abuwa ne masu kamar wuya saboda in ma sun tabbatar da su za a iya zuwa a kotu a yi challenge din su kuma a samu sa'a akan su saboda abu ne wanda ba na gwamnati ba. Kudin nan ba nasu ba. Mutanen da suka aje kudi za ka je ka tadda wani abun da ya sa kudin ba taba ba saboda sabani ne da aka samu cikin iyali. Bari in baka misali. Har yanzu maganar nan da nake ma marayin yi uju kuda ya rasu. Har yanzu kaddarorin shi da kudi da shares din shi ba a raba ba saboda rikimin da ke tsakankanin iyalansu. Ba ba san wannan kudin ba sun sani, ba ba san wannan hannayen jarin ba sun sani. Amma saboda ba su daidaita kansu ba har yanzu ana kotu to ya zaka yi da irin wannan kuma akwai su da yawa wani zaka ga wanda ke gadin ma har ya mutu ya bi mai ƴaƴan shi to dan me zaka yi doka ka ce wannan kudin kuma sai a tattara ba gwamnati kaga babu wani hujja saboda masu kudaden nan sun san kudaden su kuma harka ce tsakankanin su tun cikin gida in suka daidaita ko kotu ta ba da hukunci daga nan sai a ci gaba to dan me zaka yi doka kace waɗannan kudin sai a tattara su
amma tambaya nan ita ce wasu kila sun yi tafiya sun bar kasar idan sun dawo suna neman su je su karbo kudin su shin me zai ya zai kene da ayin wannan dokar
wato malam mutane ne waɗanda abin da ya kamata su yi sun ki sai suna yin abin da ba shi ake bukata ba
to
yanzu a tattalin arziki mai ciwo irin wannan namu ya kamata a ce budget yayi wata uku har yanzu ana cikin wata na hudu ba san inda aka kwana ba wannan abun yau da an tabbatar da shi gwamnati ta fara amfani da shi da abubuwa da yawa sun zo da sauki ba ku yi wannan ba sai kudin mutane sun wahala sun aje kuna neman ku ce wai dormant account to duk account din da kaga ba aiki da shi akwai wanda ya aje kudin shi ma ba yanzu yake sa amfani da shi ba gwamnati ce akwai wani mai kudi aka tambaye shi ga nan ka aje wajen miliyan 10 yace ya san da su shekara 10 bai taba koko ba ya ban sa cikin bankin kuma yana da rai dan suka ce ba za ka wani abu yace na san da su bari su yi abun da zai sa ka account a ce ya zama doman shine in akai wata 6 ba amfani da shi ba amma gaskiya al'amari wani ma zai iya da kudin shi shekara 5 yace a ban su to saboda haka ni ina ganin su dai ɗan majalisa ya kamata su diba abubuwan da ke damun jama'a su musu amma irin waɗannan kudade su bamma bankuna suna tafiyar da harkar su saboda abubuwa ne na magada waɗanda suka rasu waɗanda kuma ke da rai haka suke son kudin su dan me zaka zo ka ce ba haka ba
wato dai ita dai assembly ba da hujja
eh shine nake ga ma abin da ya kamata ta yi ko ta yi ba sai tana zuwa tana aikin da ko ta yi shi za a warware shi
doka za ta warware
kudin nan ba na ƴan majalisa ba mutane ne suka aje kudin su in kai ka aje kudin ka yau baka buɗe account ɗinka ba shekara ɗaya sai a ce ya zama dormant
to dan ya zama doman baka da rai ne ina da rai har kake son kudin ka
Mallam Kasimu Garba Kurfi kenan a hirar da suka yi da Mallam Salihu Garba Shin ko kun san cewa idan ka ajiye kuɗi a banki baka waiwaye su ba bayan shekara 10 sun zama na gwamnati Hakan yasa majalisar dokokin Najeriya ke kokarin yin dokar da za ta ba su damar dauka waɗannan kuɗaɗen su yi ayyukan raye ƙasa Shin ya kuke ganin wannan lamarin abinda muke so mu ji daga gare ku kenan a shirin mu na dare Yanzu kuma bari mu leƙa Jamhuriyar Niger inda dalibai suka tada tarzoma a birnin Yamai a jiya kungiyar dalibai ta tabbatar da rasuwar wani dalibi yayin da wasu kuma suka jikata su kuma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi tarar da waɗannan abubuwan waɗanda suka faru a jiya wakilin murya Amurka Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani
Arangamar da aka shafa awoyi ana gwabzawa tsakanin dalibai da jami'an tsaro a ciki da wajen jami'ar ta Yamai wacce ta bazu isuwa titunan birnin ta matukar tayar da hankalin jama'a saboda yadda hayaki mai sakwalla da barkonin tsohuwa suka turnuke sararin samaniya a yayin da dalibai ke mai da martani da duwatsu mataimakin magatakardan kungiyar dalibai Salha Kaila da ya amsa tambayoyina ta wayar telefon saboda dalilan tsaro yayi min bitar abin da ya faru da abokan su
a zancan da nake miku suna kai mutum 50 wanda aka tsaida cikin su akwai ƴan mata kuma bancin wannan yana da kyau da ku gane da cewa akwai wani abokin mu wanda ya rasu jiya nan bisa kan wannan zanga zanga wanda yanzu aka ma muka fito daga can ganin gawar shi bancin wannan akwai abokan mu da yawa kuma da suka jikkata kwarai
kungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun nuna jin takaici akan kwaruwar abin da suka kira aikin asha da suka dora alhakinsa a wuyan jami'an gwamnatin kasar waɗanda shugaban kungiyar MAP Lawali Adamu yake ganin
wannan gwamnatin yau shugaban kasa ya hito shi sanarwa ta kasa gaba ɗaya ya roshe wannan gwamnatin wayanga mutanen da duk ba makami cikin babban birni mai hatta da gwamnati na shi birni mai ya sauke shi da wannan makami yana son ya dumke demokrasiya yadda yake yana so ya tausaya mutanen kai da yake yana so wagga manda da ya dauka ya taidaita shekara ga hudu dan shekara guda nan ko ba ai komai sai cin haƙƙin ɗan adam mutane wayanda aka shi kitama da barkonon tsohuwa jiya Allah ya yi wa da su hatta da yara yan jarran danfa hatta da mata masu cikuna hatta da tsohi ga shayu wannan mun tar da Allah wanda ya dashi
Na shafa kusan rabin wuni ina kiran wayar ministan ilimi mai zurfi Ben Umar Muhammad domin jin ta bakin sa game da matakin sa na rufe wuraren kwanan daliban jami'a amma bai daga wayar ba yayin da shi kuma gwamnatin Yamai Hamid Garba ta sa wayar a kashe a hukumar yan sanda an sanar da ni cewa za a waiwaye ni daga bisani amma har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban ji kira ba yayin da kungiyar dalibai ke ci gaba da ƙara tattara bayanai don tantance zahirin illar da arangamar ta jiya ta haddasa shugabannin kungiyar sun sake nanata cewa suna nan kan bakan su
a cikin gaugawa abin da muke nema shine minista ya gaugauta bude wannan university ya rihe wannan shine na farko na biyu a tako abokan mu dukkan su waɗanda aka kama bayan haka muna nema ga shugabanni su gaugauta biyan wannan kuɗi na alwashi wanda ake cema gurf wanda suka tsaida biyan tun ɗan kwanakai da suka gabata saboda wani zance na cewa babu kuɗi kuma muna nema ga shugabanni su gaugauta nema amsar takardu na wannan sabuwar yar social ta bana akwai wani sabon salo yana nan da shi minista din yake nema ya gabatar da shi wanda yake nema ya hana dalibai da dama da su samu yar social din nan wannan kuɗi wanda ake ba su waɗanda ba su da bursu wannan sabon salo muna nema da shi wannan minista ya gaugauta shanye shi in ya janye shi insha Allah wajen mu babu wata matsala za a ci gaba da karatu cikin zama lahiya
yanzu dai ana iya cewa kura ta lafa a titunan Yamai yayin da daukacin jama'a ke ci gaba da ciza yatsa akan faruwar wannan al'amari da suke ganin zai ƙara takuda al'amarin ilimin boko fannin da a dama ya tabarbare a sakamakon takun saka tsakanin kungiyoyin malaman makaranta da hukumomin ilimin kasar Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka zan gabatar
kamar yadda hukumomi a Najeriya suka tashi tsaye wajen ganin an inganta noman rani wanda a yanzu haka ake kokarin samar da doka da za ta shimfida sabon tsarin da ake fatan tabbatarwa don taimakawa manoman abin tambaya anan shine mai daftarin ya kunsa Muhammad Ibrahim Kwari ya binciko mana ƙarin bayani kan wannan batu
sunana engineer Nasir El Mansur shugaban shiya ta hukumar raya fadabon koguna hadai jama'a da shi ya kura
kamar gashi kuna gyaran daftari za a ce kuma an ce wannan daftari ne ake so ya rike zama doka akan abubuwan da suka shafi wato noman rani a wannan shiya ta hadai jama'a a Kano da Jigawa da Bauchi kenan misali da yawa da kuma Bakalori da sauran madatsun ruwa wai kun yi la'akari da yanayin wato mutanen manoman mu dake karkara wajen shirye wadannan dokoki
tabbas kafin a zo da wannan daftari duk lokacin da za a yi wata ma'ana zama kafin a zo da wannan daftari karshen sa sai da aka kira dukkanin manoma musamman shugabanci na wannan manoma masu amfani da ruwan noman rani daga dukkanin wannan gurare guda biyar da ita wannan hukuma ta Tremen za ta yi sa hannu mana da hadin gwiwa da bankin duniya daga mana hukumar mana ruwan hukumar ruwa ta tarayya an yi meeting anan wajen so uku anan jihar Kano a wannan hotel na Central Hotel na Central Hotel an yi a Sokoto so biyu a kusan so biyar kenan Abuja ma an yi so daya so duk lokacin da kafin a yi wannan daftarin a zo da shi sai da aka zo aka tattauna da su aka musu paint aka wayar musu da kai kan abin da zai kunsa kuma aka nemi ma'ana gudunmuwar su dan azu daftari na karshe
ka fito daga ɗaya daga cikin muhimman yankuna da aka ce ana samar da ayyukan noman rani a arewa kura shine a yankin ka shine a hannunka wai in me kuke sa ran samu daga wannan shiri da aka ce na shekara bakwai ne
to alhamdulillah idan mai saurare zai iya tunawa wanda Allah ya sa ya san wannan abin shekara 40 baya an san yanda mai girma ma'ana gwamnatin Kano tsoho marigayi Alhaji Audu Bako ya zo da wannan harka ta noman rani an san yadda wa'annan dam dinnan na Tiga da Chalawa suke an san yadda madatsar ruwa ta ruwan Kanye take an san kogin Dole da ake kira Main Canal yake an san dukkanin cikin gonakin nan da dukkanin wata cikin da ke daukar ruwa take cikin gona take to amma don da kai koma ya tuno da wannan shekara 40 Allah ba shi iko kuma ya zo a yanzu halin da muke ciki sai ya yi wa abun kuka su kashi dam din nan ya tsufa yana bukatar gyararraki ba na wasa ba hanyar cancanta da ruwa ba kana kogin Dole da ake kira Main Canal da Turanci suna bukatar gyare-gyare za a ga cewa tabo ya cika ta mana za a ga cewa mana dukkanin wasu bishiyoyi da kuma ciyayi musamman da katalla sun cika cin wannan ruwan maimakon ruwa idan aka koshi na noman rani ya zo nan bangaren shi ya kura zuwa karfi zuwa dan Hassan misali a ka'ida ta kwana sati daya yanzu sai dauki kwana 20-30 da zo ba to kaga shi shine mana wannan bankin duniya ya mana ya sa hannu da hadin gwiwa da hukumar ruwa ta tarayya dan a samu a gaggyara wa'annan abubuwan da su kuma kamar da shekara 40 bayan da aka yi su muhimmancin wannan abu na tirmi kenan
to yanzu ku ne manajojin kula da shiyoyin nan idan aka ce an mayar da wato tsari nan kamar yadda yake ya kan farfado da shi ko ma yafi wanda wata damara ku daura tunda ana ganin kamar kuma kamar ana zargin yanayin sakaci da aiki ko kuma rashin wayar da kan manoma da sauransu ya taimaka wurin gurguntar da wasu ayyukan na sha'anin noman rani
gaskiya ba zan ce wai kamar sakaci ne daga bangaren hukuma ba a'a sakacin daga bangaren su masu amfani da ruwan ne manoma kenan domin ba su dauka zuciyarsu ya wannan abin da gwamnati ne sai su bars in ya ko ohda abin in ya lalace ba na bane ba amma gona ne sai wace ba ne sai kwace mu amma hanyar ruwan da yake zuwa cikin gonakin ka na gwamnati ne so duk abin da ga dama dan ya baci ba zai damu ba to amma yanzu wannan zuwan tremin ana wayar musu da kai kan cewa wannan abin ba karshe wannan gyaran da za a yi zai fa koma ne fa hannun su ma'ana abinda kawai gunta da ta kula da shi shine ko abinda shi dam daga wannan kogi Dole babban magudanar ruwa amma dukkanin wani magudanar ruwa yake shiga cikin shiya da yake kai sakta da kuma mai shiga cikin gonaki bulo-bulo kenan yanzu a hannun manoman zai kuma su gaba da kula da shi
to ruwa mallaka musu za a yi ko kuma
ma'ana da zai ga magana hannun su kamar an mallaka musu din kenan ma'ana da an saka kudin ruwa su karba gyare-gyare su su gyara amma gunta ruwa kawai tsaya ne iyaka shi tiga dam da Salawa dam da kuma hanyar da zai kawo ruwa zuwa ga manyan shiyoyi ta kawai za ta kula da gyaransa amma duk sauran ƙananan shiyoyi ma'ana gurbar zai shiga cikin shiya da kuma da zai shiga cikin gonaki da ake rasu channel channel duk zai kuma hannun manoma ne yanzu da zai fita ga hannun gonaki
dan haka yanzu idan manomi ya bari channel ya toshe ruwan sa ne
kware kuwa domin shi zai shi a cikin sa shi zai biya kudin kudin ruwa da yake ganin sai ya gama amfanin gona ya siyar a dinga masa da yan sanda dan ya bada kudin ruwa ₦2000 a eka daya yanzu kafin yayi noman ma sai ya biya kudin gaba daya ko kudin zai canja domin an san yanayin inflation ma'ana yanayin harhawar farashi ya canja komai ya tashi kudin da ba zai kai ga eka daya akan ₦2000 akalla muna jin zai sai kai ka wajen ₦10,000 to kuma zai ya biya kudin sa da za a bashi ruwan ba da yanda yake yi ba sai an bashi ruwan ya ga bukatar kansa sanda zai dinga masa dan Allah da Annabi wani lokaci ba da yan sanda wani shi ma har koti mai kai sai mutum ya biya ₦2000 a eka daya.
Injiniya Nasir Ilmansir kenan shugaban shiya ta hukumar Raya Fadamun Kogunan Haɗin Jama'are shiya Kura a tattaunawa da Muhammad Ibrahim Kwari kan batun wani daftari da hukumomi ke shirin samarwa dan samar da kyakkyawan tsari da zai taimaka da kuma inganta noman rani. Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu sai kuma mako mai zuwa kamar yadda aka saba za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud wanda ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
A gaida Sarfil Hashin Gumel yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Don faro sakonnin namu ne da sako Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa suka ce Allah ya kawo daidaito tsakanin gwamnatin Niger da dalibai a birnin Yamai sakamakon rufe wani bangare na jama'ar da ya jawo zanga-zanga. Sai kuma sakon Isu Dila Faki a jihar Kaduna yace Allah ka tona asirin mutanen da suka hallaka jami'an tsaron sojan Najeriya da yan sanda a jihar Lagos. Amin. Sakonmu na gaba na cewa a rufe jami'ar Abdul Mumin Depo da gwamnatin jamhuriyar Niger ta yi a sakamakon zanga-zangar dalibai hakan yayi daidai daga Muhammad Mai Kayan Miya Oji Kwatas Gombe. Wannan sako kuma na cewa salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. To gwamnatin ƙasa ta Najeriya gashi fa damina ta sauka an fara ruwan sama a sassan ƙasa ta Najeriya don haka in dai za a taimaka wa talakawa da takin zamani to wannan ne lokaci da ya kamata a ce an bada wannan taimakon. Sakonmu na gaba na cewa ina kira ga gwamnatin jihar Kebbi da cewa ya kamata ta ɗauki ƙoƙarin mataki dangane da aikin shimfiɗa titi a babban titin Ahmed Bello Way da ke birnin Kebbi ganin cewa an yi shekaru ana gudanar da wannan aiki.
To madalla kafin mu yi sallama da ku ga Ali Mustafa ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To malam sakataren harkokin waje Amurka Rex Tillerson yanzu haka yana Moscow babban birnin Rasha sai dai an ce guzurin da ya yi da kuma wanda Ingila ta so ya yi na kai hujjojin da zai sa Rasha ta juya wa shugaban Siriya Bashar al-Assad ya kasa. Saboda haka ma ko taron da kungiyar kasashen G7 na tajiran kasashen da duniya to da ake gudanarwa a birnin Lucca a can kasar Italiya shi ma yake cin mai jiji da daukar wani mataki akan Siriya din ko kuma Rasha dangane da harin da aka kai a kwanan baya a can kasar ta Sham. A hali yanzu kuma yau Talatin shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa Koriya ta Arewa fa galama tana neman rigima idan ta ce za ta ci gaba da kokarinta na kera makamin nukiliya har ya ƙara da kira ga China da ta taimaka musu a kashe wannan wuta din. India kuma ta ja kunnen makwabciyar ta Pakistan da ta kwana da sanin cewa muddin Pakistan din ta kuskura ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani yafsan sojan ruwa na India wanda aka zarge shi da laifin laƙi a sirrin Pakistan din wannan zai iya jefa dangantaka su cikin hatsari.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin shi Aliyu Mustapha da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Linus Remkus ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin yau da gobe.